Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara da Nomad a jamhuriyar Niger da kuma a tashar BOY Africa kan mita 200.5. Amma na aikin gafara saboda tangarda da muke fuskanta ba a samu bude tashar kamar yadda aka saba ba. A hali yanzu sai a gyara zama a fara da labaran duniya mai karantawa Sahabo Imam Aliyu. Dubun dubatan mutane ne suka fito domin zanga-zanga a nan birnin Washington jiya Asabar cikakkiyar ranar da shugaba Donald Trump yayi a zaman shugaban Amurka. Hakan nan wasu dubban jama'a ne suka fito a wasu biranen Amurka wanda ya nuna irin yadda sabon shugaban na Amurka da manufofinsa suke fuskantar matukar adawa. Sanannun ƴan wasan kwaikwayo da ƴan gwagwarmaya sun yi kira da jama'a su bayyana rashin goyon bayan su ga manufofin gwamnatin Trump kan bakin haure da kuma muhalli da kuma ƴancin mata. Mawaƙiya kuma ƴar wasar kwaikwayo Madonna ta samu kyakkyawar tarbo lokacin da ta bayyana a bazata bayan sa'o'i da fara wannan gangami a nan Washington. Waɗanda suka shirya gangamin na mata sun tsara za su yi maci zuwa fadar White House ta shugaban Amurka. Amma waɗanda suka fito don sun zarce abin da ake zato hanyar da suke so su bi ta cika makil da ɗan adam sa'o'i kafin ma a fara taron. Baturin ƴan sanda na wucin gadi a nan birnin Washington ya ce ɗan adam suka hallara har iya kallo ya zamanto babu ma sauran fili da za a yi wani maci. Hakanan mata a manyan biranen duniya sun yi zanga-zanga domin nuna goyon baya ga waɗanda ga ƴan uwansu da suka yi maci a nan Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya gaya ma'aikatan hukumar leƙen asiri ta Amurka CIA cewa su kwanda sanin cewa yana ba su cikakken goyon baya. Mr. Trump ya bayyana hakan ne jiya Asabar lokacin da ya kai ziyara a helikwatar hukumar da ke unguwar Langley a jihar Virginia a cikakkiyar rauni da ya yi yana zaman shugaban Amurka. Jiya ne aka rantsar da shugaban na Amurka na 45. Jami'an hukumar ta CIA suka ce kimanin ma'aikatan hukumar 400 ne suka halarci taro da shugaba Trump. Mr. Trump ya fito fili ya bayyana cewa yaƙi da ƙungiyar ISIS shi ne babban akan ajandar gwamnatinsa kuma ya ce gwamnati za ta ƙarfafa matakan da take ɗauka. Ana kallon ziyarar a zaman wani yunƙuri na inganta dangantaka tsakaninsa da ma'aikatan hukumomin leƙen asiri na Amurka waɗanda Mr. Trump ya ja daga da su musamman a baya-bayan nan kan bayanai da hukumomin suka fitar cewa Rasha ta yi shishigi ga zaɓen na Amurka da nufin taimakawa Mr. Trump ya samu nasara. Jaman aikin leƙen asiri suka ce kalaman Trump na ƙasƙantar da ayyukansu ya yi illa ga ƙwarin gwiwar ma'aikata. A jawabin nasa Mr. Trump ya ce dalilin ziyara da ya kai shi ne domin ya daɗe yana sa insa da ƴan jarida wadda ya sa ake ana kallo kamar yana da damuwa da hukumomin leƙen asiri. Ziyarar da Mr. Trump ya kai hukumar tana zuwa ne bayan da ƴan jam'iyyar Democrat a majalisar dattijai suka samu nasarar hana fara tantance mutumin da zai shugabanci ita wannan hukuma har sai zuwa ranar Litinin. Shugaban Gambia Yahya Jammeh wanda ya sha kaye ba a wa cikin watan jiya a zaben kasar ya bar kasar a daren jiya Asabar. Mataki da ya kawo ƙarshen mulkin kama karya na shekaru 22 da rikicin siyasa wadda ya kusa jefa ƙasar cikin matakin soji da ƙasashe da suke yammacin Afirka ƙarƙashin ƙungiyar ECOWAS. Shugaba Jammeh bai yi wani bayani ba lokacin da yake barin ƙasar a tashi wato a tashar jirgin sama da ke Banjul tare da iyalinsa a cikin wani jirgi da ba shi da lamba. Babu tabbas na inda ya dosa, yana dai tare da shugaban Gini Alpha Conde. Da tafiyar shugaba Jammeh hakan ya ba da damar mika mulki ga Adama Barrow wanda ya lashe zaben makonni 7 da suka wuce. Barrow wanda ya yi rantsuwar kama aiki a ofishin jakadancin Gambia da ke makwabciyar ƙasa Senegal ranar Alhamis yanzu ana sa ran zai koma gida. A halin da ake ciki kuma an kai wani hari da gurneti a wani ofishin ƴan sanda a yankin Shabelle a ƙasar Somalia har wani komanda ɗaya ya rasa ransa wasu mutane biyu kuma suka jikkata. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Jiya Asabar Amurka ta bayyana cewa ba za ta tura tawaga zuwa taron share fage na neman sasanta rikicin siyasar Syria ba wanda za a fara cikin mako nan a Astana babban birnin kasar Kazakhstan. Maimakon haka tace za ta tura dan kallo. Saboda dalilai na shirye-shiryen karɓar mulki ma'aikatar harkokin wajen ta Amurka ta ce jakadan Amurka a Kazakhstan George Kroll zai halarci taron da kawar Syria kasar Rasha tare da Turkiya da Iran suka shirya ba tare da iyawun Amurka ba. gwamnatin Syria ta shugaba Assad ta ce a shirye take ta gudanar da shawara kan kowane batu a lokacin taron da za a fara gobe Litinin. Sai dai wasu kungiyoyin ƴan tawayen kasar suka ce za su bi mai da hankali ne wajen tabbatar da ana mutunta yarjejeniyar tsagaita wuta da ake aiki da ita yanzu a kasar. Haka nan ƴan tawaye suka ce ba za su yi shawarwari kan warware rikicin siyasar kasar a halin yanzu ba. Wata kungiyar ƴan tawaye mai alaka da Al-Qaida da ake kira Fatah al-Sham, wacce ba ta cikin kungiyoyi da za su halarci taron sulhun ba wa da aka kira, ta ce wato tana kallon wannan zaman taron da za a yi a zaman makarkashiya. A farkon makon jiya, Fatah al-Sham ta farwa wata kungiyar ƴan tawaye da ake kira Ahrar al-Sham a lardin Idlib. Wato Fatah ta kai mata harin bayan shawarwarin da kungiyoyin biyu suka yi na shirin haɗewa ya wargaje. A wasu labarai, kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Syria ta ce wani bam da aka nasa cikin mota ya tashi a wani sansanin ƴan gudun hijira kusa da kan iyakar ƙasar da Jordan. Mutane shida suka halaka, wasu fiye da 20 kuma suka jikkata. A Turai, shugabannin kungiyoyi ko jam'iyyun siyasa masu zazzafar kishin ƙasa jiya Asabar suka yi wani taro a ƙasar Jamus domin su gabatar da ajandar su ta 'yanto Turai, mataki da zai kai ga rusa kungiyar tarayyar Turai, kuma suna fatan hakan zai ba su damar ba da mamaki a lokacin zaɓe shigen abin da Donald Trump ya yi a nan Amurka. Waɗanda suka halarci taron sun haɗa da Marine Le Pen, ɗaya daga cikin manyan ƴan takarar shugabanci a ƙasar Faransa, da Geert Wilders na ƙasar Netherlands, da Matteo Salvini na ƙasar Italia, da Faruque Petri na ƙasar Jamus, da kuma wakilin jam'iyyar Freedom daga Austria. Ana hasashen cewa jam'iyyar Wilders a Netherlands, wacce take kyamar Islama, za ta samu kaso mafi yawa a zaɓen ƙasar da za a yi ranar 15 ga watan Maris. Hakanan Le Pen tana daga cikin manyan masu takarar shugabancin Faransa. An yi taron ne da zimmar ƙara ƙarfafa dangantakar jam'iyyu da 'yan siyasa masu aƙida iri ɗaya a Turai. A ƙasar Turkiya, Majalisar Dokokin ƙasar ta amince da wani ƙuduri da zai yi kwaskwarima ga tsalin mulkin ƙasar wadda zai ƙarfafa iko da shugaban ƙasa yake da shi. Mataki da ake gani zai sa shugaba Recep Tayyip Erdogan ya ci gaba da mulkin ƙasar har zuwa shekara ta 2029. A cikin watanni masu zuwa ne ake sa ran 'yan ƙasar za su jefa ƙuri'ar raba gardama kan ƙudurin kamun ta zama doka. Jiya Asabar, 'yan majalisar dokokin ƙasar suka amince da dokar, inda wakilai 139 suka goyi bayan ƙudurin, su wasu kuma 142 suka ƙi. Ƙudurin yana buƙatar wakilai 133 su amince a majalisa mai wakilai 550 domin a gabatar da ƙudurin ga jama'a domin jefa ƙuri'ar raba gardama. Jam'iyyar AKP mai mulkin ƙasar ita ke da rinjaye a wannan majalisa. Masu kallamiri suna cewa ƙudurin idan ya zama doka za ta baiwa shugaba Erdogan iko mai yawan gaske a lokacin da yake ci gaba da zama ɗan kama karya. Nagari na kowa. Jama'a masu haromu, assalamu alaikum, da fatan kuna hantsi lafiya. Shirin ciyar da ɗalibai a makarantun firamare abinci ko kayan karya kumallo ƙarƙashin wani shirin gwamnatin tarayyar Najeriya zai ƙara kankama a sabuwar shekarar nan. Rahotanni suna nuna da cewa za a ƙara ƙaddamar da shirin a wasu jihohi da suke kudancin ƙasar, musamman a yankin ƙasashen Ibo. A wajajen zangon ƙarshen shekara ta 2016 ne gwamnatin tarayyar tare da gwamnatin jihar Taraba suka gudanar da bita kan shirin ciyar da ɗalibai a jihar. Ga rahoton da Lawal Sani Kone ya haɗa mana kan haka.
Gwamnatin tarayyar Najeriya tare da jihar Taraba da kuma ƙananan hukumominta sun gudanar da wata bitar fahimtar da juna bisa shirin nan na samarwa ɗaliban makarantun firamare daga aji ɗaya zuwa uku abin karin kumallo. Malama Abin Bola da Sumu na ofishin mataimakin shugaban ƙasa ta ce wannan shiri wadda tuni an fara a jihohin Kaduna da Oshun ya janyo ƙaruwar ɗalibai da kashi 25 cikin 100. Shirin nan na ciyar da yaran makaranta shiri ne na ɗalibai da ke makarantun gwamnati wadda za a riƙa yi wa waɗannan yara tanadin abin karin kumallo daga irin kayan abinci da ake nomawa a yankunansu. shiri ne na gwamnati. Abin da nake nufi a nan shine wato rukunonin gwamnatin nan uku. Ita gwamnatin tarayya ke samar da akasarin kuɗi don ciyar da ɗaliban daga aji ɗaya zuwa uku. Muna sa ran ita ko gwamnatin jiha za ta ba da abin da zai ciyar da aji huɗu zuwa shida. Kana su kuwa kananan hukumomi za su agaza ne ta wurin sa ido. In kai maganar kudaden gudanar da wannan shiri, za mu duba ne daga fuska biyu. Wato tsabar kuɗi da kuma albarkatu.
What actually informed the idea that
to me ya janyo wannan ra'ayi na ciyar da yara a makarantar primary?
It's not an idea.
Wannan ba ra'ayi bane, amma zuba jari ne don bunƙasa zamantakewar jama'a na ƙasa. Ba ma batun ciyar da su bane kadai, har ma batu ne na wadata manomanmu. Daga bisani batu ne na ciyar da su don ƙarfafa musu gwiwar zuwa makaranta, samun natsuwar su a makarantan don su yi koyo.
And the other part of that
haka kuma zai karfafa manomanmu wurin ƙara noma abinci irin wadda yaran za su ci, yadda makarantunmu za su zame musu wato hanyar ribar nomansu. To kaga abu ne mai riba ga manoma, dalibai da ma al'umma baki ɗaya.
Now we know what the ill that is affecting our society is all about: corruption.
To kin san cuta da ke cin al'ummarmu a yau, wato cin hanci, wadda cuta ne da ka iya rabar wannan shiri. Akwai rigakafi da kuka yi na wato hali da ka iya juyawa, inda za mu sami masu gudanar da shirin sun fi koshi daga shirin fiye da ɗaliban.
Well, in terms of corruption, corruption is not a
to ka san shi da cin hanci abu ne da baya boyuwa, abu ne da yake a bayyane. Don haka jihohi suna da tsarin su wanda zai danganci waɗanda aka baiwa nauyin ciyarwar. Don haƙƙinmu a nan shi ne ba da shawarar yadda za a cimma ciyar da ɗaliban na jihar Taraba cikin tsari ingantacce ba tare da cin hanci ba. Amma idan ita jihar ta tsara shirin ciyarwa da ta ba da giɓin shigar cin hanci, ita za ta yi asarar haka. Mu dai a gwamnatin tarayya, tsarinmu shi ne mata masu ciyarwar za su amshi kuɗaɗe ne kai tsaye cikin asusun ajiyarsu ta banki. Ita kuwa ma'aikatar ilimi ta ɗauki sahihin jimlar ɗalibai da ke makarantar. Kwamishinan ilimi na jihar Taraba, Mr. Johannes Jigem, ya yi maraba da wannan shiri.
Looking at our primary school system, looking at some of the challenges,
ganin yadda makarantun firamare suke, ganin wato matsaloli da ke tare da talakawanmu a yau,
the federal government has taken this challenge.
Gwamnatin tarayya ta dauki wannan mataki.
If they are able to introduce this in our primary school, that is primary 1 to 3, it will serve as
da niyyar kwadaitarwa yara da ba su da niyyar zuwa makaranta su samu shiga makaranta.
As such, we in Taraba state, His Excellency
Gwamnan jihar Taraba ya kaddamar da tsari da ke kwadaitar da yara shiga makarantar firamare. Don haka mun yi amanna da wannan tsari na gwamnatin tarayya.
To make sure that our students and our pupils in primary school are encouraged to go to primary school. And as such, the coming in of the federal government is a very welcome idea in Taraba state because, number one,
it will help zai ƙara jimlar ɗalibai a makarantun firamarenmu.
Number two,
na biyu kuwa zai taimaka wurin samar da ingantaccen abinci wadda zai baiwa ɗaliban ƙoshin lafiya. Na uku zai sa yara da ke waje su yi sha'awar samun shiga makarantun. Na haka gwamnan jiha ya yi alkawarin samar da yanayin cimma nasarar wannan shiri. Jama'a da dama na ganin wannan shiri zai taimaka wa 'ya'yan marasa galihu, musamman a wannan lokaci da talauciye akasarin 'yan Najeriya da baibayi.
Ita dai gwamnatin jihar Kaduna da aka ambato a farkon rahoton tuni ta dakatar da shirin domin ta gano wasu kurakurai, kuma ta yi haka ne domin ƙara inganta shirin. Daga jihar Katsina kuma mun samu labarin cewa gwamnatin tarayya ta cibiyar yaɗa ilimin fasaha da ake kira National Information Technology Agency da kuma ake kira NITDA a takaice,
ta samar da kwamfutoci 25 da kudin su ba za su kasa naira miliyan 10 ba ga karamar hukumar Musa ba. Tuni karamar hukumar ta kaddamar da cibiyar horar da ilimin kwamfuta ga daliban makarantun primary da na secondary aji 1 zuwa 3 a yankin. Shugaban Rigo na karamar hukumar Alhaji Mutare Aminu Bakori ya ce karamar hukumar ta dauki wannan mataki ne domin bunkasa ilimin fasahar ganin yadda dalibai suke fuskantar kalubale na rubuta jarabawar jam da kuma duk inda ake bukatar wannan ilimi. Ga rahoton da Zaharuddin Sani aiko mana.
Alhaji Mukhtar Aminu Bakuri shine shugaban karamar hukumar Musa ya bayyana cewa yanzu lokaci ne da ya kamata a koya wa yara sanin ilimin na'ura mai kwakwalwa domin yana da matukar amfani a wannan zamani.
Dan a samu ci gaba a koya wa yaran nan ilimin na kwamfuta. Saboda kuka duba ku kudi yadda al'amuran ke tafiya yanzu. Jaraba ta jamma amma da ta kwata-kwata da kwamfuta ake yi. In yaran mu ba su koyi wannan ilimin ba sai kaga kullun nauzan Najeriya yake bari baya. Yaro yana da ilimi a kaje mai kwamfuta garon shi ka ce jaraba ka hima gudu ta gudu kis din ya shiga cikin system din sai ka ji an ce mai minti 30 ya tafi yana gudu ya kan ya wara ansa question 1 2 3 sai ka ji zamina ya ce mishi time up sai ga yaro da ilimin shi amma Allah ya zo hadu jaraba ga abubuwan so sakacin mu nan arewacin Najeriya da shi ke kawo mana wannan koma baya dan muka kwanta haka mu nauzan Najeriya mu ce kullum muna jira sai amana to a kan gaskiya ba za mu ci gaba so shi yasa muka ga wannan abu abubuwa ne da muka lissafi cewa items ne da aka sa wajen kayan ne wajen wanda ke wurin nan kaca to ga kwafas muna da su wanda sun iya computer din computer science ka karanta ga sunan zuwa local government sai bacci suke yi muka ta to an yi kwafin din suna su zo a dauki yaran nan na Musa local government ko wace makaranta ta kawo dalibi 10 zuwa 15 a dauki yaran nan har koya musu in an gama test quarter na wannan yaran second quarter kuma da kursu makarantun guda 6 primary school secondary school din kuma kar da kursu daliban wanda ba koya ba su na koya musu to an da ga muna fata duk kwata mu graduating yara yan primary school yara 100 sannan kuma secondary school suba muna san each quarter mai tabbata mun samu yaro 100 wanda yake dan cikin garin Musa ne wanda da ka bashi computer zai bude maka system din zai shiga internet zai browse to zaki abinda muka ga cewa yana da fa'ida
wani dattijo a garin na Musa Alhaji Isa Saballahi kiraye ga waɗanda za su horar da waɗannan yara da su rinka yin amfani da harshen Hausa domin yaran su san ko me ake nufi da wannan horaswa ta na'ura mai kwakwalwa
hukumar malaman da za a sa su koyo wannan don Allah cikin ku da su dinnan za a yi tunda mu Hausawa ne a dan rika fahimtar da su da Hausa sannan kuma a rika mai yi musu a turance saboda ina ga za su fahimta idan kana matashi tun ka nakku in ba ka tsaya ka yi shi ba gaskiya sai ka girma ko an miki aure ko kuma ka yi abin nan ka tuno kai da ka san da ka yi kaza saboda haka yara ku dage ku ga zaɓo ku aka yi don ku zo ku yi wannan ilimi na kwamfuta.
Sakataren ilimi na karamar hukumar Musa wanda ya sami wakilcin Alhaji Bello Maharazu ya bayyana cewa idan aka kammala wannan shirin na farko za a shiga wani zango.
Bayan an gama da wa'annan duk wanda bai samu shiga ba, yanki mu samu shiga ba, to za a kira su ma a sanyo su a ciki su ma goma goma da kwace makaranta. Kuma abinda muke fata kan a gama wannan aiki kowace primary ta Musawa sai ta samu gajiyar wannan shiri.
Shugaban makarantar secondary ta mata a garin Musa Hajja Hajara Mukhtar ta yi bayanin mahimmancin samun takardar shaidar samun ilimin na'ura mai kwakwalwa.
Da ɗalibai ya gama makaranta ya yi graduating ya je service certificate ɗin shi na service ya zo neman aiki in bai da certificate na computer wajen ɗauka aiki har matsala ne ko da yau mutum ya gama service bai da matsala saboda an riga ya samu abin da ake bukata tun farko.
Na tattauna da wasu daga cikin ɗaliban da za a horar a yayin wannan horarwa.
To ke ya sunanki?
Hadiza Garba.
Aji nawa kike?
5A.
Wace makaranta kike?
Girls Day Primary School Musawa.
Gashi na ganke kun zo nan gurin kamar za a koya muku wani abu. Menene za a koya muku?
Kwamfuta.
Kin shirya ku koya wannan kwamfuta?
Na shirya.
To wani sako ke da shi ga sauran ɗalibai ƴan uwanki?
Su ma Allah ya sa su zo a koya musu.
Kin taba ganin kwamfuta? Ya sunanka?
Sunana Sani Isa.
Wace makaranta kake?
Inde Primary School.
Aji nawa kake?
Aji 6.
Me ka fahimta za a yi muku anan?
Za a koya mana ilimin kwamfuta.
Sunana Mustapha Lord.
To nan na ganka zaune me ake koya maka?
Za a koya mana ilimin kwamfuta.
Da ka taba koyan ilimin kwamfuta?
A'a.
Me zaka ce gashi yau na ga ana koya muku?
Sai in gode ma Allah gashi za a koya man ilimin computer.
Ya sunanki?
Halima Muhammad.
Aji nawa kike?
5A.
Ya sunan makarantar ku?
Girls Day Primary School.
To na ganki a kan table ga kamar wata na'ura. Wannan wace na'ura?
Computer ce.
Koya muku ake ko koya kin iya?
A'a ban iya ba, koya mana dai za a yi.
Sunana Usman Ahmed.
Usman Ahmed a wane gari ne nan?
Musa Local Government Kaduna State.
To wace primary school kake?
Usman Liman Model Primary School.
Aji nawa kake?
Classes B.
Na ganka akan benci da kujera. Me kake koyo?
Computer.
Computer tana da sauki ko ba sauki?
Tana da sauki sosai ma kuwa.
Ka taba koyo kenan?
A'a, ban taba koyo amma daga gani za ta yi sauki in Allah ya yarda.
Akwai sakon da kake da shi ga malaman ku ko kuma sauran dalibai irin ka 'yan makarantun primary?
Ina da shi ne, dai in ƙara godewa Allah da ya bamu nasa, da yasa na zo nan ciki domin ban taba ganin computer ba in ba yau ba.
To waɗanda suka kawo computer me za ka ce musu?
Na ƙara gode musu sosai ma kuwa, saboda inda ba su ba zan taba ganin computer a musu a waka.
Ya sunanki?
Ikis Bello.
Aji nawa kike?
Classes.
A wace makarantar primary?
Girls Day Primary School.
Na ga gashi an zo kama ana koya maku wani abu, menene ake koya maku?
Computer.
Kin shirya koyo?
Na shirya.
To wani sako gare ki ga sauran mutane da su ɗalibai 'yan uwanki da malamai?
Sako na shi ne a dage, in an koya a dage a iya.
Zaruddin Sani Funtuwa, sashen Hausa na muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
Ƙungiyoyi masu zaman kansu suna ci gaba da taka muhimmiyar rawa wajen raya ilimi a faɗin Najeriya, musamman a arewa, inda duk da ci gaba da aka samu har yanzu akwai ɗalibai maza da mata da suke daidai da shiga makaranta amma ba sa yi saboda dalilai iri daban-daban. Wakilin sashen Hausa Iliya Kure ya zanta da jami'ar wata ƙungiyar farar hula da ake kira iCare, Malama Hadiza Abdulkadiri, domin jin aikace-aikacen wannan ƙungiyar ta fuskar ilimi da sauransu.
A yanzu haka ma akwai project da muke a kan da za a inganta rayuwar waɗannan ƙananan yara. To muna duba abubuwa guda shida ko in ce bakwai. To ɗaya daga cikinsu shi ne ilimi ɗin. Mun shiga cikin communities ɗin da muke aiki guda goma a cikin Kaduna South. Mun zauna da mun fara zuwa local government, an haɗa mu da daga local government an ba mu izini mun shiga unguwannin nan guda goma da za mu yi aiki a kan yara ɗin nan. To aikin da za mu yi a kan yara ba za mu iya tara yara su kaɗai ba, sai mun haɗa da iyayensu, caregivers, wato masu kula da su. To kafin haka ɗin sai da muka samu daga tai sun miya unguwa masarautan dai waɗannan unguwannin, muka yi musu bayanin abubuwan da za mu yi. To a taƙaice dai gefen ilimi ɗin da muke yi, mun zauna da su. Masarautan garin da mutanen garin gaba ɗaya mun fito da su, mun musu bayani cewa ci gaba ya zo unguwanninsu, za mu yi ayyuka musamman ma a kan gefen ilimi. Mun kira duka al'umman garin sun fito, misali bari maka bayani kamar ɗauki Kakuri Hausa haka, yana ɗaya daga cikin unguwanni guda goma da muke aiki yanzu haka. So mun kira duka mutanen garin gaba ɗaya, mun zauna da su, mun gabatar da kanmu. Mun kuma gaya musu project ɗin da muka kawo musu, mun kuma nuna musu cewa ilimi yana ɗaya daga cikin abin da za a gudanar saboda ƙananan yaran samu ingantaccen ilimi a wannan unguwannin. So a nan ciki mun tambaye su, daman can suna da kamar ƙungiya ta waɗanda suke tallafawa na gefen makaranta, suka nuna mana akwai, sai muka ce to a gayyato mana su, muka sake zama za mu tattauna da su. To da sake sabon zaman ya sake zuwa, muka zauna sai muka kira su, muka tambaye su me suke a gefen ilimi, wato kwamiti kenan na ilimi. Sai suka yi mana bayanin su ne da alhakin ɗaukan nauyin idan kamar yara ba sa zuwa makaranta haka, za su je su zauna da iyayensu, tambaye su me yasa wane da wane bai zuwa makaranta. So sai su yi musu bayani. Sannan kuma in akwai matsalar daga makaranta ne, suke da alhakin su je su samu malaman makarantar su ji me yasa suka ƙirƙiro wani abin da ba gwamnati ta ce a riba da ba. Kamar misali da akan yi kamar 'yan sake-sake haka, ɗan kwallo-kwallo, irin dai craft dai haka da ake yi na yara a makaranta. To yanzu suka ƙirƙiro da sabon salo daga makaranta, su ce a kawo kuɗi a makaranta ne za a sai tsintsiya ko sabulu ko dai wasu irin waɗannan abubuwa. To su waɗannan 'yan ƙungiyar na kwamiti ɗin ilimi ɗin suke da alhakin su zauna da malaman su ga cewa an cire wannan maganan kuɗin. Sannan kuma har ila yau suke da alhakin su tabbatar su ga cewa yara suna da isassun azuzuwa a waɗannan makarantun, kuma malaman su suna zuwa aji suna koyar da su karatu yadda ya kamata. To in duk irin waɗannan matsalolin suka taso, suke da wannan alhakin da za su je su zauna su neman ma yara haƙƙinsu. Sannan kuma har ila yau suke da alhakin, in sun lura kamar yadda na yi bayani cikin bayan yara ba su zuwa makaranta, suke da alhaki har yanzu su ƙara zama da iyayen yaransu, ji menene dalilin rashin zuwa makaranta. In matsala ce ta uniform, ko kuma matsala ce ta littattafai ko kudin makaranta wanda da mu makarantun gwamnati mun riga mun san babu wannan kudin makaranta ko dai wani matsa ko kuma in ma matsala ce ta iyayen ba san muhimmancin karatun ba su ne za su zo su fayar musu da kai su gaya musu muhimmancin karatun nan da sauransu so bayan da sun gama wannan mana wannan bayani sai muka ce to alhamdulillah mu ma za mu ci gaba da yin aiki da ku saboda mu ma mun zo dan mu inganta rayuwar wayannan yara a ƙara ma rayuwarsu inganci to kuma ilimin da kiski wallahi ko da kikan ilimi nake magana yana ɗaya daga ciki to amma tunda mun riga mun faɗa ba za mu inganta rayuwar yaran nan ba su kadai sai mun zauna da iyayensu ko kuma in ce za su samu wannan tallafawa ne ta ƙarƙashin iyayensu so sai muka roki su wayannan ƴan kungiyar na gefen makaranta din masu kula da haƙin makaranta muka ce to in ba za su samu muna so mu dauki iyayen yaran nan ko da guda biyu ne ko uku mu sanya su cikin wannan kungiyar su ci gaba da tafiya tare da su saboda me idan akwai iyayen yaran a cikin wannan kungiyar duk abin da ake yi zai kasance su ma iyayen yaran da ƴan al'umma suna samun bayanan abubuwan da ake ciki in abin yana tafiya yadda ya kamata ko bai tafiya yadda ya kamata duk za su samu labari so sai muka saka iyayen yaran a ciki ake ci gaba da gudanar da wannan tafiya so a cikin irin wannan zaman ne sai muka ce to ya kamata duk wata su rika haduwa in an samu wani ci gaba a wurin nan haduwan da za su yi wato kamar meeting kenan anan za a tattauna ci gaban da aka samu a wannan ungwanni na gefen karatu in ma matsala ce ta taso duk anan wannan zaman za a rika tattaunawa sai muka ce musu to in za a yi wannan tattaunawa su rika gaya mana mu ma za mu rika zuwa saboda a ga yanda za hanyoyin da za a samu a tallafa mu wayannan yara sai muka duba maka wasu kan ka mana koke-koke ganin kamar irin ɗaliban ba su da isassun azuzuwa ko kuma ba su da kayan rubutu ko kuma ba su da teburan zama da kujeru haka da sauransu so sai muka zauna muka ga yaya za mu tallafa mu wayannan yara sai muka duba muka ga miye da miye suke da shi kamar a cikin wayannan nayi magana kamar a Kakuri Hausa sai suka tsofaffin wayannan ƴan committee suka nuna man daman ana da irin wannan matsalan sukan samu brewery wato ma'aikatan nan da ake sai da giya ko kuma sukan samu wasu industries da suke nan ciki ko kuma wurin da ake sai da motoci haka da sauransu sukan je su kai musu kamar shawara advocacy visit kenan haka sukan kai musu shawara da koke-koken su cewa to wannan makarantan kwanonin makarantan ya lallace a dalibai ba su da littattafai ko kuma ba su da tebura ko kujerun zama haka da sauransu to kuma alhamdulillah sai suka nuna mana in har sun kai wannan koken ana samun wannan nasara so sai mu ma muka kara musu cewa kamar irin yaran da ba su zuwa makarantar ko kuma sun fara sun fita sai muke zuwa musu da forms haka ana bi gida ana ciko mana irin sunayen wayannan yaran da suka daina zuwa makaranta da wayanda ba su samu galibin shiga makarantar batun ranar farko so muke cika wannan form din muna bin su kuma gida muna fitowa da su muna zuwa muna kai su wayannan makarantun da kanmu muna shigar da su muna kuma tallafa musu duk wani abin da suke bukata dan muga sun samu ingantaccen ilimi haka da sauransu.
Menene ya kai kuka zabi wannan karamar hukuma din da kuma wayannan garuruwa da?
Eh dama shi project din da yazo sai aka ce an ba mu Kaduna South. To a Kaduna South kuma aka ce za mu yi aiki ne da unguwanni guda goma. So sai muka je local government kamar yadda na gaya maka mun kai advocate wato mun kai wannan ziyara mun zauna da su shi chairman din local government din ya hada mu da daddai wanda ya kamata mu zazzauna da su mun zauna mun ce aka mana a gaggaya mana yanayin unguwannin haka da sauransu aka mana muka tattambaye su a cikin wayannan unguwanni wane ne kuke ganin sun fi bukata ko yaran suna da karancin zuwa makaranta haka da sauransu sai suka ba mu shawara mu zabi wayannan unguwannin sai mun ma muka zo muka duba muka gani sai muka zabi wayannan unguwannin guda goma kamar a Kaduna South din akwai Baduko unguwan Ma'azu Kabala West Kakuri Hausa Kakuri Gwari unguwan Barde Television unguwan Kaje kenan akwai unguwan Makama akwai unguwan Mission to su ne muke aiki tare da su yanzu haka.
Okay, tunda kuka fara ya zuwa yanzu wayene nasarori za ku ce kun ya samu?
Eh gaskiya alhamdulillah mun samu nasarori sosai saboda yara akalla mun maida yara kusan sama da 100 da wani abu makaranta sannan kuma mun sanya su makaranta sannan kuma wanda ma ba su zuwa ko sun fara zuwa sun daina zuwa su ma mun tabbatar sun koma.
Masu aro da aka Allah kamu karshen shirin na gari na kowa a makon nan sai kuma makon sama da yaddarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Chubahiro Diodone wanda ya daidaita sautin shirin. A nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
To halin yanzu kuma ga takaitattun labarai kafin mu sallama da ku baki daya. Dubun dubatan mutane ne suka fito domin zanga zanga nan birnin Washington jiya sabara cikakkiyar ranar da shugaba Donald Trump yayi a zaman shugaban Amerika. Hakan nan wasu dimbin jama'a ne suka fito a wasu biranen Amerika wanda ya nuna irin yadda sabon shugaban na Amerika da manufofinsa suke fuskantar matukar adawa. Shugaban Amerika Donald Trump ya gaya ma'aikatan hukumar leken asiri ta Amerika CIA cewa su kwanda sanin cewa yana ba su cikakken goyon baya. Musamman ya bayyana haka ne jiya sabar lokacin da ya kai ziyara helikoptar hukumar da ke unguwar Langley a jihar Virginia ba nisa a nan da Washington DC a cikakkiyar ranar da yi a aikin zaman shugaban Amerika. Shugaban